Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokanan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin kasuwa aka yi miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimakon shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, barkamu da sabuwar shekara. Ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yako Makiri. A wani jawabin bidiyo a jajibirin sabuwar shekara, shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya yi Allah wadai da harin makami mai linzami da Rasha ta kai a Ukraine. A yau wannan harin makami mai linzami da Rasha ta kai ba shi ne ƙarshen shekara ba, ko da kuwa ya 'yan ta'addan suke so. Wannan shi ne manufar Rasha, in ji shi, da yake mai da martani ga hari ta sama da Rasha ta kai a jiya Asabar. Zelensky ya ce kasar ta 'yan ta'adda ba za a gafarta mata ba, kuma masu ba da umarnin kai irin waɗannan hare-haren da masu kaiwa ba za su samu yafiya ba. Halin da Rasha ta kai da safiyar jiya Asabar ya turnuke sararin samaniyar Ukraine. Mutum ɗaya mutu, kana akalla wasu mutane 30 sun jikata a faɗin ƙasar. Manyan fashewa guda 8 ne suka faru a Kyiv, babban birnin ƙasar, da wasu wurare. A yau Lahadi, ƙasar Koriya ta Arewa ta harba wani makamin ballistic mai cin gajeren zango a cikin teku, a cewar sojojin Koriya ta Kudu, yayin da Pyongyang ɗin take ci gaba da yin tarihi a shekarar da ta gabata na yawan gwajin makamai. Harba makamin a ranar farko na wannan sabuwar shekara, kamfanin dillancin Yonhap ne ya rawaito karo na biyu a cikin kwanaki da dama. An harba makamin ne daga yankin Yongsang a babban birnin na Pyongyang, kana ya fada a cikin tekun gabashi da ake kuma kira tekun Japan. Yonhap yana ambato kalaman kwamitin manyan sojojin Koriya ta Kudu. Tankiyar soja a yankin ruwan Koriya ta yi kamari a cikin shekarar 2022, yayin da Koriya ta Arewa ta gudanar da wasu gwaje-gwajen makamai ba tare da la'akarin azamata takunkumai ba har kusan wata guda, ciki har da harba makami mai linzami na ballistic mai isa wata nahiya. Dubun-dubatan Falasɗinawa sun dunguma zuwa gandun taro na birnin Gaza a jiya Asabar domin bukin cika shekaru 58 da kafa jam'iyyar Fata, wani taro da ba a saba gani ba a cikin birnin da ke zama babbar tungar kungiyar 'yan bindigan Hamas, babbar 'yar adawan Fata. Tarin mutane sun halarci filin taro na Katiba ne, inda ya cika makil da tutoci masu launin ruwan dorawa da hotunan waɗanda suka kafa jam'iyyar da kuma shugabanninta, ciki har da shugaban Falasɗinu Mahmud Abbas da wanda ya gaje shi Yasser Arafat. Hamas da ta kwace birnin Gaza bayan da ta kori runduna masu biyayya ga Abbas a shekarar 2007, ta ba jam'iyyar Fata dama ta gudanar da taron gangaminta. Sau tarihi bayan kwace birni a shekarar 2007, Hamas tana hana jam'iyyar ta Fata gudanar da harkokinta a wurin, yayin da kuri'un jin ra'ayi ke nuni da jam'iyyar Fata ba ta da farin jini sosai. Wannan gagarumin taro da ba a saba gani ba ka iya zama damar yin zanga-zangar adawa da mulkin Hamas na duniya. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Asabar, kungiyar tarayyar Turai ta yi kira ga kasar Rwanda da ta daina taimakawa kungiyar 'yan tawayen M23 wadda ta kwace wani yanki mai girma a lardin Kivu ta Arewa a makwabciyarta demokaradiyyar jamhuriyar Congo. Kasar Congo da ake kira DRC a takaice, tare da Amurka da wasu kasashen Turai, sau tari tana zargin makwabciyarta, kasa mafi kankanci a yankin tsakiyar Afirka, da taimakawa M23. Ko da yake Kigali babban birnin Rwanda tana musanta wannan zargin. Kungiyar 'yan tawayen ta kabilar Tutsi ta kare dannawa a cikin wannan lokaci da kilomitoci 'yan kalilan zuwa babban birnin lardin Goma. Babban jami'in kula da manufofin kasashen waje na tarayyar Turai, Joseph Borrell, ya faɗa a jiya Asabar cewa kungiyar tarayyar Turai ta buƙaci Rwanda da ta daina taimakawa M23, kana ta matsantawa kungiyar ta biyewa shawarwarin da kungiyar kasashen Afirka ta gabas suka ɗauka a wani taron koli a watan Nuwamba a ƙasar Angola. Ya kuma yi kira ga Kinshasa da ta ɗauki dukkan matakan da suka dace ta kare fararen hula a cikin ƙasarta.
Be Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Shirin BOA Hausa. Kasuwa akai miki done. Kasuwa
akai miki done.
Kasuwa a kasashen ya take. Kasuwa a kasar mu.
Jama'a masu sauraron mu, barkanku da sake saduwa a shirin kasuwa a kai miki dole. A yau shirin ya haska ne a kasuwar New Market dake tsakiyar birnin Jos. Ni Zainab Babaji zan gabatar muku da shirin na yau. A yanzu haka ina tare da mataimakin shugaban kasuwar ta New Market Alhaji Sabo Fari wanda ya fara min shimfiɗa kan tsarin kasuwar.
Alhamdulillah kasuwar nan za ta kai akalla dai daga shekara 70 da yan kai. Lani kusan an haife ni a bakin kasuwa ga family house ina nan kuma nan ni dai tashi na samu kasuwa nan. Kuma alhamdulillah ana tinka mun kasuwar tana nan kamun ta koma terminus ta kuma sake dawowa nan din bayan hatsari na gobara da ya shafi babbar kasuwa ta Main Market.
Kaman me da me ake saidawa wannan kasuwa?
Wannan kasuwa gaskiya kusan ita ne ake cewa uwar albarka. Don duk abin da ka zo nema tsakanin New Market da Antiba tun da Hadaski to ba abin da ba za ka samu sai dai abin da ya shafi mota ko jirgin sama.
Na ga wannan kasuwa a tsakiyar gari ne. Kenan za a ce ko Hausawa kadai ke cin wannan kasuwa?
Ah, wannan kasuwa ai babu ba kabilar da babu. Ko a gaba na ne yanzu in kin duba ai ga mai atilla nan da kokumba ai anaguta ce. Ga ta nan muna ta da ita a kasuwan ciki akwai iyamurai akwai yarbawa akwai babu kabilar da babu a kasuwan sai dai gaskiya shine bai kawo kanshi kasuwar ba. Amma muna ta da kowane irin kabila kuma muna zaman lafiya. Don kosan da ake tashin hankali a Jos New Market ba a taba samun wani tashin hankali balle a je ko an rasa dukiya ko an salwantar da wata rai ba.
Na yi kicibis da wani wanda ya bayyana min sunansa kamar haka.
Assalamu alaikum, suna mu Bashiru Abdullahi daga Zamfara. Akalla dai ina ganin ta mu shekara ta kai 30 ina zuwa nan.
Me kake zuwa daga Zamfara kake saya nan Jos?
Gaskiya ina sayan kamar irin su blouse kayan yara da su takalma haka.
To in ka sayi wayannan kayayyaki kakan kai Zamfara ne ko kuma ina kake saida su?
Eh to kamar a yanzu lokacin Christmas nan muna sayarwa a nan amma da azumi kuma za mu je can mu sayar ne.
To har yanzu dai ina cikin kasuwar New Market a nan tsakiyar birnin Jos.
Sunana Ibrahim Umar.
To Malam Ibrahim me kake saidawa?
Ina saida aya da dabino da wake da sauran dai kayan masarufi hakan nan.
Yaya farashin su?
Farashin su gashi nan dai kwanakin baya yana nan tsag guri guda amma yanzu dai ya dan motsa ya tashi.
Misali aya ya tashi zuwa nawa?
Kwanakin baya dai muna saida buhun manyan ayan 38,000 amma yanzu kusan 45,000. Kanana kuma kwanakin baya 28,000 yanzu kuma 31,000. Sai dabino kuma shi yanzu ya tashi kusan 85,000 zuwa 90,000.
To amma ana saye?
Eh ana saye sosai sosai. Dake mutane sun riga da sun saba da tsadan ma ko da kayan ya karu da kiga daga suna kan.
To jama'a masu sauraro har yanzu dai ina cikin kasuwar New Market a nan cikin birnin Jos kuma kasuwa ce da ake hada-hada. Sunanki?
Salamu alaikum, sunana Hajiya Ramatu.
To Hajiya me ake saidawa ne?
Alhamdulillah mu abinda muka fi wayewa a gurin shine muke saida kuli-kuli da man gyada da sauran su kayan miya akwai daddawa akwai kuka akwai kubewa.
To wannan kasuwa dai kaman kasuwan karkara ne ana samun komai da komai.
Yawa alhamdulillah wannan kasuwa ita ce kasuwan karkara.
To gashi nan naga kuli-kuli matsan hannu ne ko kuma matsan inji?
Eh to kuli-kuli yanzu a lokacin zamanin yau ya dawo matsan injin.
To yanzu kaman kuli-kulin nan ya kuke dibawa ya kuke gwada shi?
Mukan gwada mudu, mukan gwada rabi, mukan kirga daidai bakin iya abinda Allah ya hore wa mutum. Za mu iya bashi daidai iya kuɗin shi haka muke tafiya da
kaman mudun a ce yana kaiwa nawa?
Mudu yanzu 1,200 ne.
Ya kuli-kuli?
Kuli-kuli. Mai kuma kwalba 1,200 ne.
Na shigo ɓangaren Sadiq Plaza inda ake saida tufafi.
Sunana Abdullahi Dan Asabe. Ina sayar da atamfa da shadda da lace a Sadiq Plaza School Line.
Ga su nan dai na gan su daki-daki bangare-bangare farashin su daban-daban kenan?
Kowanne farashin su daban, kamar atamfa akwai farashi daki-daki ya kai daki 4-6. Haka les din ma akwai boil ma haka da shadda duka insha Allah.
To kamar su atamfan nan da yake kace akwai daki-daki yana kamawa kamar naira nawa?
Akwai mai sauki da muke sayar da ita roba, da kida na ce mata roba. Yauwa ga ta nan kina kusa da ke. Ana bada ita 1,800 to akwai karamar cotton 4,000 ake sayar da ita, akwai na 4,700, akwai na 5,500, akwai na 8,000, akwai na 10,000, akwai na 40,000. Sannan kuma wannan gefen da yake gani Lagos lace ne, ana ce musu Lagos lace. Su daga kan 10,500, 20, 30, 40 har na 100,000 akwai shi.
Amma ya saye fa? Ana saye kuwa?
Ana saya sosai ma.
Masu sauraro, har yanzu dai ina cikin kasuwan New Market. Ranka dai sunanka?
Sunana Mozambique Dairu. Ina sayar da su Atarugu da Barkono da Citta da suka numfari. Muna hada irin kayan yaji haka na spices ko kori ko tea. Ko har dai irin gasunan dai Ibrita har hada a koriki ce muna iya yi.
Ai gasunan na gan su ma ban wayan su ma ba zan iya gane sunan su ba, amma nan naga kaman Citta ne. Shi yaya farashin sa yake?
Iya akwai Citta, Cittan kuma ya kasu kusan kashi uku. Muna sayarwa 700 kuma muna sayarwa akwai na 600
a Amudu kenan.
Amudu. Kuma akwai wanda muna nika za a iya sa a tea kuma za a iya tafashe. Kuma za a iya hada spices a ciki.
Sunana Alhaji Haruna Rashid mai yadi.
To gashi nan naga ya didduka kala-kala, yaya farashin wayannan ya didduka musamman ma na maza?
To sunanan dai inda aka saba, sai dai gaskiya abubuwa sun dan caccanza da yawa. Saboda dalili shine kai in ka siyo kai ma ba za ka sayar inda ka siyo ba. Ga kudin mota yanda ya koma tsada, yanda ake hatta yanda ake dauko mana kayan daga Kano ya canza. Ga kuma wahalan mai, kin ga banda kuma can kuma tsadar dala da ta sa suke ƙara kayan yana shago, sai su ƙara muku 10,000-15,000 musamman kamar inda dila kaya da muke saya.
Gashi na har yanzu dai na shigo shagon Jaka a nan cikin kasuwan New Market. Sunan karan kare?
Sunana Mahmuda Suleiman Musa, chairman na masu yan kunne na Plateau State.
To gashi nan naga duk da yake ga shagon yan kunne nan kuma dai shagon jakunkuna ne, yaya su da kan wato farashin su daban-daban ne?
Farashin su daban-daban ne, akwai irin dan wallet haka, akwai irin su posis, sannan akwai jakunkuna, akwai irin bridal irin na aure haka, duk dai gasu nan muna da kuma har wallet haka irin na maza duka muna da su.
To amma mutane na saye kuwa?
Suna siya, sai dai suna kuka complain yanayin babu kuɗi, abubuwa sun kakkaru. To kuma mu ma dole ne, saboda a yanzu abin da ke faruwa a bara, har muka yi season din Christmas din nan muka gama, mukan dauko mota ne shatanta daga Lagos naira 180,000, amma presently yanzu akwai mutanen mu haka yanzu wanda suna Lagos abin da suka dauki mota naira 320,000 banda karan kudin kaya soki.
Anan kuma wani ne ke sayan wata riga wanda ake kira hoodie, riga ce irin ta zamani da matasa ke ado da shi.
Gaskiyanta zan bar ma 27
Saukin kenan. Ba wani rage da amana. To sunana dai Bala ne, Bala Ibrahim. Algaran Jos ne Mangu.
To gashi nan ka sai ka, ya farashin su yake?
To farashin kayan dai kullun suna hawawa ne, gobe mun saya, yau mun saya, gobe idan mun zo sai mu samu ƙari, kuma kullun dai haka abu yake ta tafiya.
Yanzu wannan da ka saya, kai kuɗin ya maka daidai kenan?
To kuɗin ya yi min daidai, amma ba haka na so in samu ba dai, amma tunda ya riga baya da zamu yi shanar rayuwa ne, harkar nema abincin mu ne, dole haka za mu je mu saya, mu zai dan nemi na magiya jiki.
Allah ya taimaka. Sunanka fa?
Sunana Pastor Ansidi.
To Pastor, ya farashin kayayyakin nan da yake gashi nan naga customer ka yana ce kayan sun yi tsada.
Ai gaskiya abubuwa yanzu ba ta tabuwa kowa kuka.
Ya ba za ku dan sassauta kuɗin nan saboda mutane su samu?
Ai yanda mu muka siya haka mu za mu sayar. Yanda abubuwa suka yi tsada ba dan riba da za a samu. Moto da waɗansu abubuwan za su karɓi mana, sai dai a sai kaya wani zubi yadda aka siya, don dai a dinga dan juya kuɗin.
Sunanka?
Sunana Yahaya Ahmad.
Yaya sha'anin kasuwa?
Eto kasuwa dai mun gode Allah dai, kuma ba wani riba muke sawa sosai ba. Sai mun saida ma guda 12 shine muke sanin me muka samu. Saboda ba ma so mu ma mu tsawala saboda yanda abubuwa suke. In ka dan samu ka dan sai ka hakura.
Ce da yake kana cikin shugabancin wannan kasuwa, mecece ainihin matsalan kuwa wannan kasuwa?
Eto babban matsalan mu shine gaskiya maganan hanyoyi. Hanya da ta shigo kasuwa shi ita ce matsalar mu. Amma muna kokari dai ita gwamnati, muna kira da gwamnati da ta dan dube mu sosai a mana gyara rakin da ya kamata. Do dai gwamnati na iya kokarinta. Yawa amma muna so dai ta karfafa karfinta sosai akan gyaran hanyoyin kasuwar namu.
To jama'a, daga shagon Malam Yahaya, sakataren kasuwar New Market a Jos, zan fice daga kasuwar a madadin duk waɗanda suka taimaka wajen kawo muku wannan shiri, musamman Maryam Dauda. Ni Zainab Babaji nake cewa sai wani karo in Allah ya kai mu, mu huta lafiya.
Shirin BOA Hausa, kasuwa akai miki done, kasuwa.
Masu sauraro kada a shafa, har yanzu ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga nasihar Lahadi.
Barkanmu da safiya masu saurara na, sunana Reverend Abuta Allanana daga Bantu cikin karama hukuma ta Sanga Local Government Kaduna State. Da safiya nan muna karantawa cikin littafin Matta Sura 5 aya 7. Maganar Allah na cewa albarka ta tabbata ga majiyan tausayi, domin su ma za a ji tausayi su. Ina so in yi magana akan jin tausayi. Jin tausayi, tausayi hali ne mai kyau. Tausayi hali ne wanda Allah ke bukata duk mabiyansa su kasance da shi. Kama a littafin Luka Sura 6 aya 36, littafi na cewa ku kasance masu tausayi kamar yadda uban naku yake mai tausayi. Wato Allah yana bida mabiyansa masu bautansa, masu ibada, su kasance da halin tausayi. Idan akwai tausayi a cikin shugabanni, babu shakka za su kula da talakawansu. In akwai tausayi a cikin iyaye, za su kula da iyalansu. In akwai tausayi a cikin gurori na jama'a, babu shakka za su ba su haƙoƙinsu. Rashin tausayi ne yakan sa a hana wa mutane aikinsu. Rashin tausayi ne yakan sa shugabanni su yi rashin adalci ga mulka mutanensu. Da mu haka, ina kira da babban murya mu zama masu tsoron Allah, mu sa tausayi a zukatanmu, mu kuma tafiyar da al'amura cikin halin tausayi. Domin tausayi na bayyana tsoron Allah a cikin mutane. Ta wajen tausayi ne za a iya bunƙasa zaman lafiya a ƙasa. Ta wajen tausayi ne za a iya biyawa mutane haƙoƙinsu, har kowa ya zauna a walwala, yana ta farin ciki, yana ta godiya. Allah ya sa mu zama masu tausayi. Allah ya sa mu zama masu tausayi. Allah ya sa albarka. Amin. Amin.
Madalla, yanzu kuma sai maimaicin shirin lafiya uwar jiki.
Jama'a masu sauraron mu, barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki, za mu yi magana ne akan mutuwar jariri a cikin uwa, wato stillbirth a Turanci. Stillbirth na nufin jariri ya mutu tun yana cikin uwa, kuma ana iya gane hakan ta hanyar hoto ko ultrasound a Turanci, inda zai nuna jaririn baya motsi ko kuma rashin bugawar zuciya. Idan aka haife shi kuma sai a ga baya numfashi. Tare da ni a cikin shirin akwai ƙwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir, da ke aiki a shahararren asibitin Nizamiya na ƙasar Turkiya da ke Abuja. Likita, barka da wannan lokaci.
Masu saurare, barka da wannan lokaci.
To likita, masu sauraron mu za su so su ji ƙarin bayani akan wato haihuwar jariri babu rai. Ma menene bambancin tsakanin stillbirth da miscarriage?
Idan an ce stillbirth a turanci da kuma a likitance, abinda ake nufi shine jaririn da ya mutu a cikin mahaifiyarsa amma bayan cikin ya dauki tsawon sati 28, wato kwatankwacin wata bakwai kenan. Shi kuma miscarriage shine ya kasance an rasa jaririn wanda yake kenan kasa da sati 28. Wannan sati 28 shine na mafi yawancin kasashe a duniya. Akan samu bambanci daga kasa zuwa kasa. Misali kamar kasar Amurka suna amfani da sati 20 maimakon sati 28 nan wurin bambanci tsakanin miscarriage da kuma shi stillbirth. Amma mu a kasashen mu har yanzu muna amfani da sati 28 kenan, kusan wata bakwai.
To likita, wasu alamomi ne uwa za ta ji idan jariri ya mutu a cikinta?
To alamun cewa jariri ya mutu a cikin mace ya danganta ga lokacin. Misali idan bai kai lokacin haihuwa ba, za ta ga alamar cewar juyawa da bubbugawa da yaro yake yi, ya motsa nan ta daina ji. Sannan kuma kila ta ga alamun ko cikin ya daina girma, wannan yana iya nuna mata alamar cewar ba lafiya. In aka je aka bincika kuma aka saurari motsin zuciyar jaririn, sai a ji ba alamar zuciya tana bugawa. Idan aka yi hoto na scanning da ake cewa ultrasound, za a iya tabbatar da cewar jaririn yana da rai ko kuma ya mutu a wannan lokacin. Idan kuwa har sai a lokacin naƙuda ne, kinga ba lallai ta gane cewar ma jaririn ya mutu ba har sai ya fito. Amma a lokacin da shi ya sa idan mace ta je haihuwa, lokacin da ta fara naƙuda, za ki ga daga lokaci zuwa lokaci ana gwadawa, ana duba bugun zuciyar jaririn, ana bin matakai a tabbatar da lafiyar jaririn a lokacin da take naƙudan nan. To idan akwai wata matsala, ana iya ganewa cikin ɗan ƙanƙanin lokaci a ɗauki matakin da kuma ya kamata.
Me ke haddasa hakan?
Za a iya kasa abubuwan da suke kawo mutuwar jariri kafin a haife shi, wato stillborn ko stillbirth, kusan gida uku. Na ɗaya, matsalar da ta shafi shi kan shi daga ɓangaren jariri, inda ya kasance akwai matsala ko daga zuciyar shi ko daga kwakwalwar shi, abinda ake cewa birth defect, ko daga matsalolin da suka shafi kwayoyin halitta, abinda ake cewa chromosomal abnormalities a ɓangaren jariri kenan. Sannan ana iya samun matsala daga ita abinda a turanci ake cewa placenta, wato wannan ɗan tangaran da yake manne tsakanin ita mahaifar uwa da jariri, wanda ta nan ne ake samu abinci da sauran abubuwan da jariri ke bukata ya shiga wurin shi. Sannan kuma shi abubuwan da baya bukata, ta nan ne zai dawo ya bi ya shiga cikin mahaifiya ta janye shi, wato placenta. Kenan aka samu matsala daga bangaren ita placenta, ko kuma shi wannan cord, wato igiyar da take jona daga shi placenta din ta je zuwa jariri. Idan aka samu matsala, ko ya daure ko ya murde, zai iya kawo mutuwar jariri. Ko kuma matsaloli da suka shafi ita uwar, wata rashin lafiya, kamar misali hawan jini, kamar ciwon siga, kamar ciwon zuciya da sauran ciwace-ciwace wanda za su iya shafar uwar, wanda suke da illa akan jariri. Kenan kowane bangare wannan zai iya sa jariri ya mutu kafin ma lokacin haihuwarsa. Sannan idan aka zo wurin haihuwa din, ana iya samun matsala idan ita misali placenta din ta balle daga jikin mahaifa kafin yaro ya fito, sai ya kasance jini da kuma sinadarin oxygen da ake bukata na rayuwa da ya kamata ya kai bangaren jariri baya samun shi. Gashi kuma uwa tana cikin naƙuda, tana kuma zubar da jini. Ko ya kasance yaron lokacin da yake kokarin fitowar, a ce shi wannan igiyar, wato cord, ta daure ko ta sarƙafe shi a wuya, yadda zai kasance jini ya daina bi ta wannan cord din kenan. sai ya kasance an samu matsala wurin naƙuda da haihuwa. Duk waɗannan dalilai ne da za a iya samun rasa jariri tun kafin ma a haife shi.
Kamar daga wani mataki na juna biyu ake iya samun wannan matsala?
Kenan stillbirth nan zai iya faruwa daga kusan shi sati 28 nan a jaririn ya mutu, ko kuma sai kusa da ƙarshen cikin ma sannan jaririn ya mutu, ko kuma sai a lokacin da mace take cikin naƙuda jaririn ya mutu, ko ana dab da haihuwarsa ma a lokacin da ake ƙoƙarin haihuwarsa kenan zai iya mutuwa. Wannan shine stillbirth kenan.
Likita, shin mace na iya haihuwa da kanta idan jariri ya mutu a cikinta?
Akwai lokacin da mace za ta iya haihuwa da jaririn koda ko ya rasu. A yawanci wannan sai idan ya kai lokacin da ya kamata a haife shi, kuma already ya zo ƙasa kan shi ya shigo ta wajen mahaifa, ta za ta iya haihuwa shi. Amma idan yana can sama a lokacin da ya mutu, misali a ce bai fi sati 30 ba ko abin da ya kama da haka, to ba lallai ta iya haihuwarsa ba, sai asibiti sun taimaka da dabarun da za a yi a samu a fitar da shi.
Shin akwai wasu matsaloli da uwa take cin karo da su idan har jariri ya mutu a cikin ciki?
Na'am, idan jariri ya mutu a cikin uwa, ya danganta ga lokacin da ya mutu nan, yana iya zama matsala ga mahaifiya, yana iya shafar lafiyarta, kuma yana iya sa rayuwarta ma wani lokacin a cikin hatsari. Saboda haka da buƙatar a wannan lokaci a taimaka a fitar da shi mataccen jariri nan tun kafin rayuwar uwar ta zama a cikin hatsari.
To likita, yaya yanayin samun wannan matsala ta stillbirth ko kuma jariri ya mutu a cikin uwa kafin haife shi, musamman ma a wannan ƙasa tamu Najeriya?
Matsalar stillbirth tana da tsanani a Najeriya, saboda Najeriya ita ce kusan ta biyu ko ta uku a duniya da take da mafi yawancin mutuwar jariran nan kafin a haife su. Misali, ana magana cewar duk haihuwa 1000 da aka yi, to haihuwa 43 su wannan yaran ba su zo da rai ba. Kuma a shekara ta 2019 a Najeriya, a waɗanda aka kididdige kawai, an samu irin waɗannan jarirai da aka rasa 172. Wannan waɗanda aka kididdige kenan, banda wanda ba su je asibiti ba, babu alƙalmansu.
To likita, daga ƙarshe wasu matakai ya kamata a ɗauka don rage aukuwar wannan matsala?
To shawara ta yadda za a rage wannan matsala, kamar yadda muka faɗa a wani shiri can baya, shine a rinka shiryawa samun juna biyu kamar yadda ake shiryawa aikin gona. Mace da mijinta kafin su samu juna biyu, a tabbatar da lafiyar mahaifiyar nan, sannan a gane inda tana da wasu matsaloli da ya kamata a kula da su tun kafin ma ta samu juna biyu. Da kuma ta samu juna biyu, to a tabbatar da an je asibiti, an tabbatar da cewar juna biyun nan yana inda yake, inda ake buƙatar shi, sannan ta ci gaba da zuwa awo, saboda a tabbatar da lafiyarta da kuma lafiyar jaririn nan har zuwa haihuwa. To wani daga cikin matsalolin da ake samu shine da dama mutane mata suna yin awo din nan, to amma mafi yawancin wanda suke yin awon, kusan kashi 2/3 har yanzu ana samun matsalar cewa ba sa haihuwa a asibiti. Za ga a gida suke haihuwa, sai in an samu matsala ne sannan su je asibiti. To wannan kuma yana daga cikin abin da yake ta'azzara waɗannan matsalolin. Saboda haka da buƙatar mutane su fahimci abin da yasa ake buƙatar awon nan, saboda a tabbatar da lafiyar jariri da ta mahaifiyar shi.
Masu sauraron mu, kada dai ku sha'afa, kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka. Kuma duka abin da zamu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin, wato Dr. Lawal Musa Tahir, sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar, nake cewa ku tare mu a wani makon dauke da sabon shirin lafiya uwar jiki. Mu huta lafiya.
Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin, da suka hada da Julie Gresham da ta hada shirin da ba da umarni, Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku, auni lafiya.